Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau 9 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigimin demokradiya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoba da Firaministan kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Faith, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasar da Majalisar Dinkin Duniya ta samar zai nemi hanya da ta dore wajen tabbatar da demokradiya da zaman lafiya a kasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Faith ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka haɗa da sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jam'iyyun siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma ƙungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai, babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin ƙasar kan yunƙurin na Majalisar Dinkin Duniya. Wasu ƙarin dakarun ƙasar Rasha sun isa filin tashi da saukar jiragen sama na Almighty na ƙasar Kazakhstan a jiya Asabar, a cewar wani faifan bidiyo da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Rasha ta fitar bisa ga umarnin shugaban ƙasar Kasim Jomart Tokayev a ranar Juma'a. Da ya umarci jami'an tsaro da su bindige masu zanga-zanga a yankin na tsakiyar Asiya. 'Yan ta'adda na ci gaba da lalata dukiyoyin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula, in ji shugaban yayin da yake ba da wannan umarni a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin na kasar. Ya ci gaba da cewa, na ba da umarni ga jami'an tsaro su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba. A cikin mako guda da aka kwashe ana tashin hankali, jami'an tsaron kasar Kazakhstan sun kashe masu zanga-zanga 26 tare da kame sama da 4,400, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sanar a jiya Asabar. Jami'an tsaro 18 kuma sun mutu. Labaran duniyar da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane 56 tare da raunata 30 ciki har da yara a wani sansanin 'yan gurin hijira, kamar yadda wasu ma'aikatan agaji suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin yankin da shaidan gani da ido suka bayyana. Mai magana da yawun rundunar Kanar Gennad Aden da mai magana da yawun gwamnatin Lisa Tulu ba su amsa buƙatar jin ta bakinsu ba. A baya dai gwamnatin kasar ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a rikicin da aka kwashe watanni 14 ana yi da dakarun 'yan tawaye na Tigray. Hari da aka kai garin Davitab da ke arewa maso yammacin yankin kusa da kan iyaka da Eritrea ya faru ne a daren ranar Juma'a, in ji ma'aikatan agajin da suka nemi a saka sunansu saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba. Da safe Juma'a ne dai gwamnatin kasar ta saki wasu jagororin 'yan adawa daga gidan yari da kuma ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu. Daga ƙarshe a jiya Asabar, masu zanga-zanga sun fito kan titina a wasu biranen Jamus suna neman a dakatar takunkumi kan waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Babban zanga-zanga ta faru ne a Duisburg da Frankfurt da Magdeburg, yayin da aka yi tafiya a wasu biranen Jamus da yawa kan matakan da aka sanya don yaƙar sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus. Shugaban gwamnatin Jamus, Olaf Scholz, ya sanar ranar Juma'a cewa za a buƙaci tabbacin rigakafi ko sakamakon gwajin coronavirus ga duk mai son ya shiga mashaya ko gidajen abinci a faɗin ƙasar. An buƙaci tabbacin rigakafin coronavirus don shiga wuraren taruwar jama'a na tsawon makonni da yawa. Schools ya sanar da yanke shawara ga manema labarai a Berlin. Biyu bayan wata ganawa da aka yi kan dabarun shawo kan yaduwar coronavirus da gwamnonin yankuna 16 na Jamus.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. A yau ni Zainab Babaji zan gabatar da shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin ya leka kasuwar katako ne a nan cikin birnin Jos. Kasuwar ta katako wanda yake zaton ta samu fiye da shekaru 40 tana ci, tana da sassa daban-daban da ake sayar da kayayyakin sawa da na abinci da kayan gine da na kayan kicin da dai sauransu. A nan dai ina kasuwan katako ne kuma ina tare da wani wanda yake sayar da kayayyakin wato su labulen daki da sauransu. Sunanka?
Sunana Sagiru Abdullahi.
To Sagiru, me kake sayarwa a nan kasuwan katako?
Zanin gado da labule da bargo da tawul da rigan katifa da bel kuba.
Kai manzo a ce kai shekara nawa kana wannan kasuwanci?
Akalla zan yi kai shekara 20 na wannan sana'a.
A nan kasuwan katako?
Kanan kasuwan katako.
To amma me ya baka sha'awan wato sai da irin wayannan kayayyaki na musamman na gyaran gida?
Abun da ya bani sha'awa domin sana'a ce mai kyau wacce gaskiya tsakai da Allah wannan sana'a sana'a ce akwai alkhairi a cikin ta.
To amma su waye da waye customer minka? Kaman masu zuwa su saya kenan.
Akwai mutane ne barkati ga sanan. Akwai Hausawa, akwai Inyamurai, akwai Yarabawa.
To anan naga wato labulen window kenan ko kuma taga da su kofofi ga sunan kuma kala-kala kudin su daban-daban kenan.
Kudin su daban-daban ne.
To akwai su tawul-tawul ma da ake amfani da shi wato wajen rufe jiki ko kuma na wanka da sauransu.
Akwai tawul-tawul na rufe jiki gashi nan tawula su ma.
To anan dai kuma ina tare da wani matashi wanda yake sayar da wanduna a nan kasuwan katako. Sunanka?
Sunana Ibrahim Isa.
Mallam Ibrahim, me kake saidawa?
Ina sayar da jeans da shirt da takalma ma da haka. Iya na maza nake sayarwa. Abin da ya bani sha'awa in sayar da kayan lokacin ina makaranta, ina dan shigowa siyan kaya daya biyu, sai nake ganin samari matasa kaman ni suna yin harkan, to abin sai yana daukan hankali na. To a cikin haka wani bin nazo na siya abu daya biyu, in na fita a unguwa abokane na wasu su rika tambaya na ai na siya, wani bin ma su siya su bari, ba to abin da ya bani sha'awa kenan kuma ya burge ni har Allah ya ce mu kenan yanzu ina cikin harka.
To amma daga ina kuke samun wayannan kaya kuke saye?
Wayannan kaya muna samun shi daga kasashe kaman Ingila, Korea, America.
To ana batun cutar nan ta coronavirus, yanzu ya kuke samun ana shigo muku da wayannan kaya?
Gaskiya samun kayan yakan dan yi wuya yanzu, amma batun corona bai taba mana kayan mu ba. Amma kayan daidai yake, abubuwa ne international sana'a ne. To abin dai ya dan zama yana dan wuyan samu dai ba kaman shekarun baya ba dai.
To ai farashi fa?
Farashi gaskiya yanzu ya dan haura kadan. Abin da yasa ya haura saboda yanayin kudin mota da kudin jirgi da yake kawo mana shi Najeriya, da kuma kudin mota da yake dauko mana shi ya kawo mana shi Jos. To abin da yasa farashi ya dan canja kenan, sai kuma lokaci dala in ya hau kayan namu yakan hau.
To har ila yau dai ina kasuwan katako a nan cikin birnin Jos. Mallam me sunanka?
Sunana Alhaji Siyaka. Ina sai da kaya ne a nan kasuwar katako. Kaya na sawa na mata da na maza da na yara. Akwai riguna na mata kaman skirt da riguna da dan dogaye riguna na mata da kuma kayan sanyi zuwa su socks da huluna da sauransu duk akwai.
To kai maganan kayan sanyi kuma a nan Jos gari ne na sanyi. Ana samun kasuwa sosai kuwa?
Ana samu, mo especially idan lokacin sanyin yayi. Zaki ga mutane saboda yanayin weather, wani ma bako ne a garin dole zai nemi abin da zai sa. Wani ma yana garin saboda yanayin sanin garin sai ya nema dan kara da wanda yake da su duk ana yi.
Amma ina kuke samun waɗannan kayayyaki?
To kayayyakin dai akan samu su ne daga wurare daban-daban. Amma dai kaya ne da suke fitowa daga kaman wasu kasashe, amma ban tabbatar daga inda ake kawo su ba, amma dai ana samun su haka a wurare daban-daban.
Ya farashin wannan kaya?
Farashin daidai gwargwado yanayin da kaga abubuwa ya tashi ko ina. Duk wani lokaci zaki ga rigar da aka siya naira 100 ko 200 ko 500 idan aka samu lokaci sai a dan kara mutum saboda yanayin kasar ne gaba ɗaya ba wai nan bane kadai.
To da yake na fahimci cewa wato yawancin wayannan kaya daga kasashen waje dai ake shigo da su, kuma cikin yan kwanakin na an samu wani dan tsaiko saboda wannan cuta ta coronavirus. Kana ga kamar wannan ya shafi kasuwancin ku?
To ba za a ce ba, amma dai ba wai lalle ne ya shafi kasuwa, saboda kin gane lokacin da su masana suka zo sai suka ce mene wayannan abubuwa da ake kare kai da su, irin su wannan takunkumi da wannan bokiti na wanke hannu, kuma idan mutane suka zo su tsaya daga gefe ka zo kusa da juna a cigaba da yi. Amma dai yanayin kasuwancin ya shafi kusan ko ina ne kan kasar nan.
A wannan bangaren kasuwar katako kuwa ina sashen inda ake sayar da hatsi ne, na kuma tattauna da shugaban kasuwar.
To assalamu alaikum, sunana Alhaji Awali Isa Hassan, ciyaman na masu sayar da hatsi kasuwar Laron to Jos.
Da me kuke saidawa nan?
To duk abin da ya shafi dai kayan abinci na buhu ba abin da ba ma sayarwa. Abin da ya shafi shinkafa, masara, gero, dawa, dauro, gyada da sauran dukkan kayayyakin amfanin gona muna saida su a nan kasuwar.
To ganin yadda kwanakin na samu bullar cutar nan ta corona wanda ta shafi kusan kowane irin kasuwanci, yaya shanin kasuwancin ku yake a yanzu haka?
Kasuwanci alhamdulillahi.
Batun shinkafa fa yaya farashin ta?
Ita kamar yadda ne muke bayani da farko, ita ta rage kamar kashi 30 akan watan 8 da ya wuce.
Sunana Mary Choji.
To Mary, me kike saidawa nan?
Muna saida hatsi kamar masara, shinkafa, dawa, acha, gero, tamba da sauransu.
A mudu-mudu kenan kuke saidawa?
Ko a buhu ma muna sayarwa, ko a mudu muna aunawa.
Ana samun riba a wannan kasuwanci naku kuwa?
To ba laifi, an gode Allah, ko da yake yanzu komai yayi tsada. To riban ba zai zama da yawa ba, amma dai ana godiya ga Allah.
To wani lokaci akan ce ku ne kuke ƙara kuɗin kayan?
A ina ba mu ƙarin kuɗin ka, inda muka siya sai mu dan daure wani abu a kai kawai.
Amma abinda kuke daurawa baya yin yawa.
Daidai muke ƙara inda kowa zai iya saya.
Kina samun ciniki kuwa?
To ba laifi, ba kaman kwanaki da za su sayar da yawa, ana ta dafawa da yanzu kowa ya rage da huwan shi. To sayan ma ya dan ragu yanzu haka.
To ana ina ainihin sashen da ake sayar da abinda suka shafi nau'in katako da kayan gini dai gaba daya.
Sunana Adamu Abubakar, katakon ke sarwa.
Wani irin nau'i na katako kake saidawa?
Wanda dai ake bukata.
Daga ina irin nau'in katakon daban-daban ne, akwai mai fadi, akwai wanda mai dan girma, yaya sunayen su?
Masu fadin nan shine muke ce da shi plank. Su shauran kuma su ne wanda ake yankawa masu jinka 2x4, 2x3, 2x2.
Amma katakan ma suna da bambanci ne ko dai duka katako katako ne?
Eh, katako ka akwai bambanci. Akwai nufarin katako, akwai musamiya, akwai marachi, akwai marike da gasman. Sai dai wanda kafinta ya kawo muka sai ka yanka mishi. To kowa inda yake tafiya suna daban-daban haka kudi yake tafiya.
Yan kasuwan ta katako dai sun koka ne kan rashin hanya mai kyau a cikin kasuwar. Jama'a masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako. Ni Zainab Babaji na jagoranci wannan shiri, sai kuma wani karon idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim ne magatakarda a kan arewacin Najeriya. Zan so mu yi nasiha wannan Lahadin akan maganar da ke cewa kuɗi ko kuma niyya. Karatunmu yana samuwa daga cikin littafin Daniel Sura 1 aya 8 wanda ke cewa Daniel ya yi kuɗi a cikin zuciyarsa. Zan tsaya gurin. Jajibirin shigar shekara 2021 na san mutane da yawa sun yi niyya su yi kuɗi, sun yi addu'o'i, sun rubuta abubuwa da yawa da ba za su yi ba, amma kash kamar ma aka yi watanni biyu ko uku ba su iya sun ajiye wannan niyyan da suka yi ba. Ga shi kuma wannan shekaran ta gama yau watan 1 na 2022. Na san jajibirin shigar wannan shekarar wato ranar Juma'a wanda ya shigar da mu zuwa ranar Sati wanda ya shigar da mu sabuwar wannan shekarar, wasu mummuni ne a muni kwadari da cewa ababa kaza ba za mu yi su ba, amma kashi kamar ma aka yi watanni kaza za mu karye wayannan kudurorin da muka yi. Don haka ‘yan’uwana, ina shirin mu da cewa duniya ko kuma kudurorin da muka yi Allah ne mai cikawa, ruwansa ne wanda zai taimaka mana ya tokara zukatarmu domin mu cika su. Ina addu'a wannan shekara da duniyan da muka yi da kudirin da muka yi, bari Allah ya taimaka mana, bari Allah ya ba mu iko yadda za mu cika sa wayannan niyoyin ko kuma kudirin da muka yi daga cikin birnin cikin sa da mu ci burin wannan abin da hukumaniyan da muka yi daga cikin barnar zuciyar mu addu'a na shine Allah ya taimaka mana kuma yin ji mun gode maka saboda magana ka bari magana ka samu gun sama cikin zuciyar mu cikin sunan Yesu Almasihu mai ceto mu amin
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin Allah amin amin tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance wato bedwetting a turanci abinda ake nufi da fitsarin kwance wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da sanin sa ba wani zubin yakan yi mafarki yana yin sa ne a inda ya dace wani lokacin kuma yakan tashi ya ganshi ne har yayi fitsarin wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a kasar Hausa tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da wannan lokaci
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu zasu so su ji ƙarin bayani akan fitsarin kwance
a likitance ana kasashe kashi biyu ya kamata yaro idan ya kai shekara 5 a ce ya daina fitsarin kwance to idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara 5 din nan yana fitsarin kwance a likitance ana ce masa primary bedwetting anuresis idan ya kasance kuma bayan shekara 5 din nan ya daina fitsarin kwance har kusan wata 6 bayan shekara 5 misali ya kai har shekara 6 baya fitsarin kwance sai daga baya kuma sai dawo yana fitsarin kwance ana kiran wannan kuma secondary anuresis shine kashi na biyu a takaice kenan abinda fitsarin kwance ke nufi
to likita miki kawo wannan larura
akwai dalilai da dama da yasa yaro zai iya samun fitsarin kwance akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa akwai wanda suka shafi mafitsarinta misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bladder kenan balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwance misali na kwakwalwan nan saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai ita take kawo bladder control din kenan wato yadda za ta bada misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba to idan aka samu wasu ƴan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka inda hanyar da ya kamata ta control din bladder din aka samu matsala tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwance idan aka samu matsala da ko shi koda ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya hada koda da ita balambalan din da ke tara fitsarin ko kuma ita kanta balambalan din da ke tara fitsarin ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abinda ake cewa sphincter suna da matsaloli yaro zai iya samun fitsarin kwance idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara abinda ake magana kenan urinary tract infection wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya to in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwance wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes saboda shuga yana kawo fitsari ya taru da yawa suna iya samun fitsarin kwance akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba wanda ake cewa a turance diabetes insipidus wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa, yaro ke fitsari fiye da kima yana iya kawo fitsarin kwance. Akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance, babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance. Duk bincike ya nuna komai lafiya lau, amma suna samun fitsarin kwance. Akwai abin da ake magana, abin da yanayin tunanin dan adam, abin da psychology kenan, kamar yaran da suka shiga cikin wani munan hali ko wurin da ake yaki, ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su, yana iya sa yaran da da baya fitsarin kwance ya samu, yazo kuma yanzu yana fitsarin kwance. Hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi, yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance. Saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance. Sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta.
Kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala?
Yawanci ya kamata idan yaro ya shekara 5 a ce ya daina fitsarin kwance. Saboda haka idan ya haura shekara 5 yana fitsarin kwancen nan, to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika. In kuma ba a samu komai ba, to sai a duba yanayin zamantakewa. Wani lokacin watakila akwai wani abu da ke damun yaron, ya kamata dan bincika a lallaba, watakila za a iya gano dalilai.
To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa?
Babban illa shi ne ga tunanin yaron. Yara 'yan uwanshi za su rinka mai dariya, za a hantare shi, to kuma wannan gaskiya yana cutar da su. Yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne, yana iya cutar da su har girmansu. A al'adarmu idan yaro ya yi har za ka ga hawaka ake masa, ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi, suna tozarta shi. To idan fa aka yi wannan, maimakon ya samu sauki, abin zai ta'azzara ne. Yaran nan fa ba da niyya yake yi ba, shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba, to amma sai ya zama hakan ta faru. Akwai wani yanayi kuma yanzu, misali idan lokacin sanyi ne, misali ba a yin zufa sosai, saboda haka yawan fitsari yana karuwa. Ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka. Misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20, a ce kuma kowane mutum yakan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake, zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya. To kenan idan ya yi bacci na awa 4 zuwa 6, zai iya tara kusan mil na fitsari, milliliter zai iya kusan tara kusan 300. Kaga kenan mafitsaran nan ta cika. In ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari, amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai dade bai yi bacci da wuri ba, yanzu ya kwanta, fitsarin nan kuma ya taru, to zai fa iya yin fitsarin kwanci. Saboda haka a irin wannan akan dan yan dabaru, misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi.
To likita, idan yaro yana fama da wannan matsalar, ka ce kar a hantare shi, to yaya ya kamata a yi?
To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan, sai a dau mataki. Idan bashi da wata cuta, aka bincika kuma ba wani abu ne ya sashi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba, duk su ma ya kamata a bincika, saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su, shi ma zai kawo sauki. Idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce, ana iya misali a ce to ko da alarm clock din nan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsara da ta cika gaba ɗaya, sai a tashe shi sai ya je fitsari. Misali na ba da ɗan yaron da yake kilo 20, zai iya cikin awa 3 zai iya yin fitsari mai kaman mil 180-120, sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma. In aka yi haka za a iya samun saukin wannan. To amma in hantara ne, to ita kanta hantara fatara daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwance.
Matsalar fitsarin kwance yana daga cikin cututtukan da ake iya gada, misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya.
To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala'alla yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi, shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin kuma ya samu wannan matsalar. Amma ba lallai gado ba. sai dai idan cuta ce akwai cututtukan da ana iya gadar su wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancin ba.
Kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwanci aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai bashi da wata damuwa bashi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin, wani irin shawarwari za a ba mu iyayensa ko da shi kanshi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala?
Yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano. Akwai lokacin da har magani akan bayar saboda rage fitsarin kwancin nan. Shawarwarin da za a bari ya danganta ga yanayin abin da likitan ya gano. Wani lokacin ba lallai a faɗa kuma likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba, wanda kuma wala'alla abinda ya kawo saboda wannan matsalan ne. Misali yaran da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba, amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaran zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro, kuma sai a ɗau mataki daga nan. Saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano.
Akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu ko kuma wani jan hankali ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun ɗau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwanci ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya daina?
To, taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da ƴan uwa. Kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina. Idan aka daina wannan zai taimaka wa yaron matuka. Shi yaron da yake fitsarin kwantana ya fi son ya daina fiye da kowa. Amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da yasa matsalar za ta irar ta'azzara. Amma in an fahimci haka insha Allah za a taimaka wa yaron kuma zai daina. Wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba, wannan bai kamata ba. A yi hakuri yana daga cikin tarbiyya, yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron. A yi hakuri a taimaka masa a nuna masa damuwa da halin amma kada a ci zarafin shi. A ba shi taimakon da ya kamata a ba shi.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Amin amin summa amin ya Allah.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu ta shirin ta VOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.